الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da arzikin saduwa a wannan wuri mai albarka, baitul buyutillah, masjidul islam da ke nan unguwar sharaɗa a kanon dago, inda muke gabatar da darasi na karatun alkur'ani mai girma da kuma koyon tafsirinsa. Neman a takari karantawa idan ba ku manta ba, muna yin darasi na ce da cikin dabusa guda uku a cikin suratul Nahl, waɗanda suka yi tauhidi da kuma nau'ukan muni karatu a kan tauhidin rububiyya, muni karatu a kan tauhidin asma'i wa sifat, sannan a darasin da ya gabata muka yi karatu a kan tauhidin rububiyya. Ƙarƙashin fatan Allah na da su sarki ilahukum ilahun wahid. A ƙarshen waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta, akwai kuma wani darasi wanda muka ce za mu shuɗe darasinmu na yau domin yin magana a kansa saboda muhimmancinsa. A daren ma a sake karanta waɗannan ayoyi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وبالنسبة لما ذكرت عليه أبو فوتركم شيء أبو فوتركم لا داعي ورفع عنه. الذين لا يؤمنون بالآخرة لأن أن تبعت عليهم إيمان بالآخرة سوف قلوبهم منكرة zukatansu suna musu a kan kaɗai da Allah. Wahum mustakbirun, kuma su masu himman kai ne kan bauta wa Allah da kuma ƙasƙantar da kai da bauta a gabansa. Lam jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, Allah ya ce haka ne tabbas Allah yana tare da abin da suke korewa da kuma abin da suke bayyanawa. Innahu la yuhibbul mustakbirin, shi Allah baya son masu neman kuɗi. To kun ji a cikin ayar farko da aya ta biyu, duka Allah ya jingina mukun aikin da ya jawo rushewar addini na waɗannan mutane da har yasa suka ƙi karɓar gaskiyar cewa Allah ɗaya ne ya ce saboda su masu girman kai
masu girman kai da kan bauta wa Allah da kuma ƙasƙantar da kai da bauta a gabansa. Lafiyar Roma, Allah ma a yi annabi ba da shi nuna wa bayan da yi Allah ya ce, haka ne ya tabbata. Allah yana tare da abin da suke gonewa da kuma abin da suke bayyana. Inna hu nazhikul mustaqbil. Shi Allah baya son su yi rubutu. To duk a cikin ayar farko da ayar ta biyu, duka Allah ya jingina mugun aikin da ya jawo rushewar addini na waɗannan mutane da har ya sa suka ƙi karɓar gaskiyar cewa Allah ɗaya ne ya ce saboda su masu girman kai. Allah ya ce, "Fallalina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkira." Abinda ya jawo waɗanda suka sabunta suka ƙi imani da kaɗaiduwar Allah shi ne saboda wani mustaqbilin girman kai kisa. Sai Allah ya ce, "Ashe, in mutum na da shi mustaqbilin ana mana son su girman kai." Kaga wannan yana nuna hatsari mai girma a kan girman kai wanda shi ya jawo zukatan kafirai suka lalace har ya zama kurkukun dukiya har ya zama su abin da suke yi su a kai shi ne wai a ce Allah ɗaya ne sannan har su yarda su bauta masa su girman kai a kan. Sai zan girman kai ya samu tun daga zuciyarsu kurkukun dukiya kuma har ya bayyana a aikace-aikacensu yadda har ya sa Allah ya ce shi yake inda ula ya ce kurbin tafi. Ba cikin wannan darasi za mu yi kokarin sanin shi ne ne mai girman kai. Me Allah ya ce a kan girman kai? Me Allah ya ce a kan masu girman kai? Me manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a kan girman kai da masu yin sa? Sannan me ne sakamakon girman kai? Sannan kuma yaya ake gane mutum yana da girman kai? Sannan kai ma don abin da zama wa'adi gare ka da ni kaina, ta yaya za mu yi murawa kan mu da girman kai? Ku siffantu da kishiyar girman ka, wato shi ne ƙasƙanta da kai. Irin wannan darasi muna da buƙatar su a kullum, ko da mun san su muna buƙatar mu riƙa yawan maimaita wa juna fa'atarwa da nasiha kai saboda hatsarin da ke cikinsu. Mutum ba zai kushe ba, kafin yana da wannan cutar ta girman kai shi bai ma san yana da ita ba, tun tana cin ɗabi'unsa har ta zo ta fara cin imaninsa har ta zo ta yi nisan da za su cinye masa addini da matan. Za ku ji a cikin karatu da za mu yi a yanzu yadda girman kai ya jawo wa waɗansu asara da ya sa asarar da ba za su taɓa iya manyan gurbin da ba saboda za ta kai su wuta kuma su dawwama a cikin da haka ba. Wannan ciwon na girman kai ba ya tsaya ba ne a kan kafirai kaɗai, a cikin musulmi akwai waɗanda suke da cuta ta girman kai, waɗansu sun san suna da ita amma sun yi nan da ba za su iya waraka ko su yi kansu magani ba, waɗansu kuma suna da cutar amma ba su je asibitin da za fayyace musu cewa suna da cutar ba, ba su kuma wani asibiti da zai iya gaya maka tana da wannan cuta sai asibitin Allah da Manzonsa sallallahu alaihi wasallam inda ake ba da magungunan cututtukan zuciya. Idan ba ta wannan asibitin ka je ba, duk inda ka je za ka iya ɗauka kai ma mai ba da magani, ana iya samun kuma mutum shi kansa mai ba da magani ne a waɗansu cututtuka alhali shi kuma ya kamu da cutar zuciya ta girman kai wadda ta riga ta afka shi a cikin ranar da ba zai taɓa iya fita daga cikinta. Abinda ake nufi da girman kai shi ne abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya taƙaita ta a hadisinsa a cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud a cikin Sahih Muslim inda yake al-kibr basarul khassi wa ghamtun nas, yace abin da ake nufi da girman kai shi ne kafe gaskiya da ƙin gaskiya da kaucewa gaskiya sa'annan kuma da raina mutane da ƙasƙantar da mutane da kuma wulaƙanta mutane tana gani ba su isa ba kai mai ta gaske. Waɗannan abubuwa guda biyu gaskiya ta zo daga sama ka ƙi karɓanta kai ma ka kai kanka saman ka ga kuna daidai da ita ba za ta hau kanka ba da kuma kai kuma ka ɗora kanka kan mutane su kuma su yi ƙasa ka raina su ba mai iya sa ka ba mai iya hana ka ba mai iya nuna maka ba daidai kai ba. Duk wanda yake da wannan to ya samu da cutar girman kai bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta. Amma ga yadda bayanin yake shi girman kai abin da ya sa ya zama babban laifin girman kai shi yana da alaƙa ne da nusa tauhidin da muka karanta na tauhidin rububiyya da kuma tauhidin rububiyya da kuma ma tauhidin asma'i wa sifat. Ubangiji maɗaukakin sarki shi ne mai ƙasaita shi ne ya isa shi ne ya ɗaukaka shi ne ya gawurta shi ne wanda ba wanda ya isa ya ce me ya sa idan ya yi shi ne kuma wanda ya isa ya tilasta kowa wa huwa jin wa la yujabu alai la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wanda ya cika da wannan shi ne wanda ya isa zai zama al-muntakabbir. To duk wanda ya sa ƙafarsa a irin wannan takalmin yana jin shi ma ya isa to yana tasara da Allah ne kuma ya zama abokin hamayya wa Allah a kan wannan isar tasa. Idan mutum Allah ya ce da shi ne nufin ya ƙi wannan kafirci ne amma idan ya yi ƙin saboda ba a isa a sa shi ba ne to wannan ya fi ƙarfin kafirci yin takara da Allah ne saboda Allah ne kaɗai wanda ba a isa a sa shi kuma ba a isa a hana shi. Amma idan mutum ya yi iya bauta wa Allah ne duk da ya ga cewa Allah ya isa amma ya ƙi wannan shi ne kafirci sannan amma ba takara da Allah ba ne. Kafiran da suka ƙi su yi biyayya ga Annabi Musa sai suka bi Fir'auna. Sun bi Fir'auna ne saboda waɗansu dalilansu ko rauni kama amana li Musa inna dubiyatin min qaumihi ala khawfin min Fir'aun kaga ba su yi imani ba kuma duka za su yi ka yarbadu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar kaga mutanen Fir'auna za su shiga wuta wa yawma taqumu sa'atu adkhulu ala Fir'auna ashadda al-'adha kaga shi san ta suka yi amma shi kuma Fir'auna ta kunci ne da saboda kafirci ne da rabe kirman kai. Ina fata an gane wastakbara huwa wa juluduhu fil ardi bighayri haqq. To wannan girman kan nasa sai ya zama yana takara da Allah ne shi ya sa ma har yadda cewa wancan ubangiji kenan ne kuma ni ne na sama da shi ana rabbukum al-a'la me ya kai shi ga wannan girman kai. Idan mutum ya gani girman kai zai fitar da shi a musulunci ya kai shi kafirci daga kafirci ma zai fitar da shi har ya zama yana takara da Allah irin na Fir'aun. To kaga wannan ya nuna cewa girman wannan al'amarin ya fi ƙarfin abin da za a gani kawai a karanta a wuce. Shehu Islam Ibn Taymiya haddasa na zurur cikin al-Ubudiyya yake cewa al-kibru yunafi haqiqatal ubudiyya shi girman kai yana kishiyantar asalin zaman ka bawa ne yana nema ya nuna kafa isa ka zama bawa bane kai ma wani karamin ubangiji domin ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ubangiji ya ce Allah azza wa jalla zai wal kibri ya bidai ya ce ni ne kirma da isa wannan jattona ne ya ce ni ne kirma da kasaita shi kuma wannan mayatina ne kamar na za a yi wahidar yin kuma a tsabtu duk wanda ya yi takara da ni a cikin waɗannan abubuwa guda biyu da al'azamatu da al'kibriyaku ya ce wannan dole sai na mata azawa hadisi ne da yake cikin sahihu muslim ya ce don haka nuna isa da tasaita da nuna girman kai waɗannan siffofin Allah ne to kana neman kai ma za ka sa wa kanka wannan rigar to ka shiga cikin kauce wa tauhidin asma'i wa sifa sunan Allah ne huwallahu al-khaliq wa huwallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wa huwallahu alladhi la ilaha illa hu al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-hasib al-jabbar mere al-mutakabbir wanda ya isa kuma ya isa ya nuna isa to duk wanda ya isa ya ce shi a ranta kuma ya isa ya nuna isa to yana takara da Allah ne Allah kuma kadai shi ne al-mutakabbir kaga inda bai ce da girman kai ya zama yana takara da Allah ne akan wannan sunan Allah zai bar shi duk wanda ya ce shi cewa shi ya kasaita ya isa har a cikin ransa sai da ba za a iya sa shi ba sai dai shi ya sa ba za a iya hana shi ba sai dai shi ya hana wannan shi ne alkibri ya ku to wannan kuma siffa ce ta Allah mutum zai gwada ya siffanci da wannan Allah ya bar shi ba zai bar shi shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda nisantar da kansa da wannan siffar ta girman kai Allah bai taɓa yin halitta mai ƙasƙantar da kai irinsa ba saboda ai yawan ƙasƙantar da kanka ba a auna shi da kai kanka sai dai a auna da matsayinka kai din waye idan dama kai ƙasƙantacce ne sai kake da ƙasƙantar da kai haka wani samun abu koyo da shi ba dama ba ka da abun nuna ba amma kan kasaita amma sai ka nuna kai ba kowa ba ne wannan shi ne at-tawadu akwai wanda ya kasaita irin manzon Allah akwai kasaita irin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam duk duniya tana yabonsa in ya shiga gidansa a yabe shi in ya fito a yabe shi malaiku a sama su yabe shi aljanu su yabe shi tsuntsaye a sama su yabe shi har Allah ya sa masa suna Muhammad alladhi kathura lahu hamdul hamidin marratan ba'da ukhra wanda ba za a gushe ba ana yabonsa har karshen duniya sai ta Allah ce wa rafa'na laka dhikra duk sabka ambatonka ka tuba kulari ki sama da kowa a duniya amma duk da haka ya kowa na kantar da kai abinda ba sa tsammani talaka zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi abinda ba sa tsammani almajiri gaban malamin sa zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi iya kasa da haka duk abinda ake kira tawadu kantar da kai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tutar nuna alamar ya kai yadda ni yana da wani cikin sahabbai din ba ko yazo baya gane wane ne annabi sai dai a nuna masa baya zama a sama da su baya ware kansa din za a ci abinci baka yi wani abin da zai sa ka ce shi ne wani sai dai an nuna maka lokacin da suka yi hijira suka shigo Madina ai waɗanda ba san shi ba sun ɗauka Abu Bakar ne sai aka yi san Abu Bakar sai ta aika shi a can sallallahu alaihi wa sallam sanan duk inda aka samu wani mawki wani wurin da zai nuna alamar da za ta sa mutane su kwanzanta shi sai ya nuna musu karfi ya dafe haka idan aka fara masa kira zai ce dakata Ummu Abdullahi wa Rasuluhu kace bawon Allah kace manzon Allah sai ka tsaya a nan sanan duk inda yayi wani abin da zai sa a yaba masa sai yayi kokarin cire ya gon sai ya mai da shi ga Ubangiji shi da zai yi tafiya gon ranar da Allah ya ba shi saukaka da ya cika masa alkawarin sa innal ladhi farada alayka alqur'ana laratuka ila ma na maka alƙawarin za ka dawo nan garin kuma za ka samu ɗaukaka. Allah ya dawo da shi Makka, ya samu ɗaukaka, kowa ya koma ƙarƙashinsa. Kana roƙonsa suna waɗannan mutanen da za su ke neman ransa, yanzu sun dukkansu an kawo su gabansa sun yi kneel down suna neman abuwa, in ya ga dama ya kashe, in ya ga dama ya bar su, duk sai abin da ya ga dama kuma Allah ya ba su dama duk abin da ya yi daidai. Amma yana tafiya a kan rakuminsa sai ya sunkuyar da kansa a ƙasa, saboda kar wani ya gan shi ma yana wani abu ya ɗauka cewa yana ji a ransa cewa ya ci nasara. Sai ya dukar da kansa a ƙasa yana nuna nasarar da Allah ce ba za su bari. Duk inda girman kai yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nisa da shi. To idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ba shi kuka ya nuna kisar ba, kai waye da za ka nuna kisar? Wannan dalili ne ka a cikin Al-Qur'ani Allah yake nuna mana cewa duk waɗanda suka yi kafirci a baya wannan girman kan shi ya jawo su ga kafirta. Sannan Allah ya riƙa gaya mana irin azabar da ya rufe musu. Duk wani wulaƙanci da kaje Allah ya yi wa mutanen da suka kafirta, sanadiyarsa kafircin da suka yi saboda girman kai ya nuna musu ba su isa ba, shi kaɗai ne mai sai nuna girma. Kai ba ma haka ba, farkon saƙon Allah a duniya kaf girman kai ne ya jawo shi. Halittu suna matsayin masu rufinawa ga Allah. Ba a fara samun wani ya zo ya nuna Allah ya ce ya yi ƙi ba, sai Iblis sakamakon girman kai. Wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adama fasajadu illa Iblis aba, saboda me? Wastakbara. Sai Iblis ya kaɗan ya ce ya yi dogara da Allah ya ce a yi. Wastakbara, saboda ya yi girman kai. Wa kana min al-kafirin, sai ya zama cikin kafirai. Shi yasa Allah sai ya tambaye shi ya ce, saboda ya ba shi dama. Ita da shi Iblis ne ya sa ba kai shigo da nan ba, astakbarta, girman kai kai ne kam an kunta min al-ali, ko ka zama cikin masu ɗaukaka ne da nufin jike ba kai sa ka ba. Sai Iblis ya nuna da gaske cewa ya yi girman kai ne ya jawo, sai ce ana kai wuri ni na mishi a yada a kaskantar da ni a mai da ni ƙasa shi kuma a ɗaga shi sama. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce fahbit minha fama ya kulu laka an takatabbara fi, nan ba a buɗe mun kai, za ka ka fita a cikin sama ka je can duniya cikin waɗanda suke iya girman kai, ka je can idan kun gama girman kan can na tambari sai kun gama akwai ranar da za ku dawo ku yi hisabi. Amma a nan ba wanda ya ce saba mu in ce a yi kuma ya ce ba zai yi ba, sai Allah ya kore shi a sakamakon girman kan. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin Annabi Nuhu alaihi salam, ya ce girman kai ne ya jawo mutanensa suka ƙi su yi imani da shi, kuma girman kan ya sa Allah maɗaukakin sarki ya mutu a zaba. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru sayyi wastakbaru istikbara. Da shi ya cika aya sun yi girman kai, iya nuna girman kai. Annabi Nuhu alaihi salam ya yi tawa'azi wa mutanensa, abin da ya hana su su yi imani girman kai, fa amma hadin fastakbaru fil ardi bighayri wa qalu man ashaddu minna quwwa. Allah ya ce ba dawa cewa suka yi waye ya fi mu karfi, saboda sun yi girman kai suna ganin sun fi kowa, don haka ba wanda ya ke sa su koya hannunsu. Mutanen Annabi Salihu alaihi salam da mutanen Annabi Shu'aibu alaihi salam duka Allah yana siffanta su da cewa girman kai suka yi. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawli, mutanen da suka yi girman kai daga cikin mutanensa. Wannan ne yasa Fir'aun, kamar yadda muka faɗa, Allah maɗaukakin sarki ce wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al-haqq wa dhannu annahum ilayna la yurja'un, sun ɗauka ba za su dawo ba. Fa atadnahu wa junuduhu, sai muka kama shi da shi da dindiminsa. Fa nabaknahum fil yam, Allah ya ce sai muka turmiyar da su a cikin ruwa. Yana ce yana gani da girman, sai ga shi cikin mafi saukin halittun Allah da ka sani shi ne ruwa, shi ne za ka sarrafa shi yadda kake so. Amma sai ga shi ma ya gagare shi, haka Allah ya dumbiya shi a cikin ruwan. Shi ta girman kai yake jawo fushin Allah. Cikin abin da ya jawo wa Allah ya fushi da mutum. Ta yadda Allah ba zai sake sauraron sa, kuma ba zai sake kawo wata bukata Allah ya maɗaukakin sarki ya biya masa ba, shi da yana shirya kisa, shi ne idan yana da girman kai. Haka Allah ya ce, ilahukum ilahun wahid. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. أنا أما ثم سجل موقف إن الله لا يحب كل مستان شكور تؤمنون بسادة أخي تؤمنون عن طاعه ألا ما نفسه سنجل موقف هنا جاوة ألا يكوش زيك يوم تنتهي ko da daga baya gaskiyar ta zo yana so ya karɓe ka, Allah ba zai ba shi dama ba. Idan mutum ya yi girman kai wa Allah a farko, to hukumarsa tana iya zama sai Allah ya hana shi nan gaba, ko da akwai damar shi ba zai samu damar ba. Haka wanda za a masa wa'azi yana kafu, a sake masa wa'azi yana kafu, sai ya yi ƙarshen ya yi kasa ya mutu, sai Allah ya ba shi dama sai ya karɓi musulunci. Haka ne mai girman kai in ya yi karɓar musulunci saboda girman kai ne. To sai Allah ya toshe zuciya sai ya zama har ya mutu ba zai taɓa karɓa ba. Kada wani ya ƙi karɓar musulunci saboda taurin kai. Taurin kai daban, girman kai daban. Taurin kai shi ba ka kasa wai ka isa ba a isa a sa ka ko a hana ka ba. Taurin kai shi ne kana da wani abu naka na rayuwa da kake gani wannan ɗin ya fi maka a kan wancan. Sai zama ka kiyasa kasa ka kiyasa daga baya kuma sai Allah ya ce ba ka dama sai ka gane amfanin wancan shi ne taurin kai. Amma girman kai shi ne kana ji wannan abin kai ka fi ƙarfinsa. To wanda yake da irin wannan Allah ya ce zai toshe mata ƙwaƙwalwarsa yadda daga baya ba zai taɓa samun karɓar shirya ba. Sa asirin wa an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haqq. Allah ya ce zan wato zan kautar da ayoyina daga kan dukkan mutanen da suke da girman kai ba tare da dalili ba, ba tare da haƙƙi ba. Sannan kuma girman kai yana jawo a shiga wuta. Allah ya ce makomar dukkan masu girman kai ita ce wuta. Wa yawma yuzrabu alladhina kafaru 'ala an-nar. Za a ce da su azhabtum tayyibatakum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzawna 'adaba al-khuld bima kuntum tastakhdhiruna fi al-ardi bighayri al-haqqi wa bima kuntum tafsukun. Allah ya ce a ranar da za a fashe komin kafirai a bakin wuta, za a yi su jawabi na tsofarci da wulaƙanci kafin su shiga wuta, sai a ce da su azhabtum tayyibatakum fi hayatikum ad-dunya duk kayan da kake kun gaba cin yawa a duniya. Idan akwai wani abin da Allah ya rubuta muku na lafi, to gaba ɗaya ya tsaye kun cinye shi a duniya. Sannan mu kike zauna a zaɓar ku, yau za a nuna muku a zaɓar mun nan kanci. Ba ku ne manya ba, ba ku ne masu kusa ba, to yau ne za a nuna muku ba ku isa ba. Shima kun tun tasirin da yi mutum a girman kan da kuka yi a kan kasa shi ya jawo za a yi mutu wani. Shi ya sa a mafi yunin azaba ta Allah zai yi wa mutum a cikin waɗanda za a musu azaba su ne waɗanda za a musu azabar ta wuta, sannan kuma a musu azaba ta wulaƙanci. Akwai azabu jahannam, akwai kuma azabu duhi, wato azabar da za ta wulaƙanta mutum, azabar da za ta sa a yi wa mutum abinda za ka ga kamar ba ɗan adam ba ake masa haka. To saboda ya nuna ya isa ne, shi ne azabar da za a riƙa yi wa mutum kuma ana gaya masa faɗar magana, ana ƙona shi kuma ana ce masa duk innaka antal azizul karim, ana ƙona shi kuma ana ce masa ka tantana mana ba ku ne manya ba, ka tantani irin na manya, ai kai ne wane, kai ne maɗaukaki, ya kai maɗaukaki ga irin naku, sai a kwasa ba sauran ana musu azaba suna ihu, amma shi kuma ana masa azaba kuma ana wulakanta shi ana dogarta shi sai yana daga cikin kubar mai girman kai zaka ka za a haramta masa aljanna kwata kwata har fa da bade shi ne wanda duk daga cikin laifukan sa akwai girman kai girman kan da shi ne sanadiyar kafircin sa to wannan har abada ba zai shiga aljanna inna alladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-samaa wa la yadkhuluna al-janna hatta yalija al-jamal fi sammi al-diyar wa kadhalika najzi al-mujrimin Allah yace waɗanda suka kiyata ayoyin kuma suka girman kai akan haka Allah yace la tufattahu lahum abwabu as-samaa ba za a buɗe musu ƙofofin sabbai ga ballantana rayuwarsu su wuce wala yadkhuluna al-janna ba za su taɓa shiga aljanna ba hatta yana jajjaman kusan mijiya sai ranar da aka samu raƙumi an tsira shi ta ramin allura ya fita kamar yadda zare ke fita to ranar za su shiga aljanna sai a kira ranar ta zo wakanda da yake filmin jirgin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yawa sura na sun ga nan da mutane a kan girman kai hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim hadisi na Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqal dharratin min shibr sai wanda yake da gaggawar bayar sarra gaggawar bayar sarra na girman kai ba zai shiga aljanna wannan hadisi ba abin tsoron ƙwayar sarra ko mini ƙarancin girman kan ka Allah ka so ba ka aljanna saboda duk waɗanda suke cikin aljanna ba su girman kai ko mutum ɗaya sai wani ya ce ya Rasulullah wannan hadisi akwai abin tsoron yace ni mutum ne mai son kwalliya mai son sa sabon tufa mai son sa sabon takalmi mutum ne kwalliya da falisa shi wannan ma yana daga cikin girman kai ne inna rajulan yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa nahluhu hasan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna ba'a jami yuhibbul jama'a wannan ai aro ne Allah kuma mai kyau ne yana son kyau an cibir da ce bari ka ci ne ne ake nufi da girman kai sai ke shi fa'aru hatta wa hamdun na in gaskiya da ne na buka idan wannan adon naka da kake faɗa yana sa ka ci gaskiya ko yana sa ka ne na mutane to ka shiga ci amma idan adon ka da son sa sabbin kayan ka bai sa baka wannan fito ba ka ci kuma ko da wani irin kaya kake sawa ma mai muni in kana da wannan to kai mai girman kai to aka ba sayan cikin ka ke nuna girman kanka ba a'a menene a zuciyar ka dangane da yadda ka dauki mutane sannan menene a zuciyar ka game da yadda ka dauki kanka yadda ka dauki kanka shi zai jawo maka fa'arun ka shi ne kake gaskiya saboda kai baka isa ba yadda ka dauki sauran mutane kuma shi zai jawo maka girman kai saboda ka dauka su duka ba kaskanta ne ba ka kaskantar da mutane da rena su da kuma kai kuma ɗaukaka kanka ta yadda kai ba za ka ke karɓar gaskiya ba wannan shi ake da kirki hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim Allah ya rahama gare su hadisin Hadi ta Ibn Wahab al-Khuzai Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ku gudu kun bi ahlil janna shin ba zan gaya muku su wane ne yan aljanna ba in kuna so ku gane yaya suke kullu ba'ifin mutaba'ifin law aqsama 'ala Allah la abad duk mutum makaskanci da aka rena shi to kuma wanda shi ya kaskantar da kansa ko da shi ba makaskancin bane irin mutumin da inda zai yi rantsuwa a madadin Allah sai Allah ya bar ran da rantsuwar sa ce wannan shine asalin dan aljanna Allah ku gari kun bi ahlin na shi zo in ba ku labari ya san mutai shi wanda daga ka gan shi ka ga asalin da shi ne shi din dawo ka yace inni fi kulli jawabin mutakaffif, duk mutum mai nuna isa, duk mutum mai kaushin hali, duk mutum mai girman kai, wannan shi ne asalin ma'anar ɗan wuta. Alimatu tsabara ne Allah ya maka rahama. Ya rawaito hadisin da Albani ya inganta shi cikin Aljamiu Sahih daga Suraqah ibn Malik, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita irin wancan hadisi ya ce, ya Suraqah, ala usbiruka fi ahli aljannati wa ahli an-nar, shi ko in gaya maka yaya dan wuta suke, yaya dan aljanna suke, sai ne da irin wannan duk wanda ka gan shi alama makasanci da wanda ka gan shi mai nuna isa, to wanda aka kasantar aka ne nan shi ne dan aljanna, wanda shi kuma yake ci ya fita shi kuma shi ne ɗan wuta. Hadisin cikin sahihin Bukhari da Muslim daga Abu Sa'id al-Khudri, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ishtajjat an-nar wal janna, an yi fice tsakanin wuta da aljanna, kowacce tana bayani a kan kanta yaya take, sai wuta take cewa yadkhulul jabbarun wal mutakabbirun, sai wuta matattarar masu nuna isa da ƙasanya kuma masu girman kai, nuna ake gidansu makomarsu. Aljanna kuma take yadkhulul du'afa wal masakin, ni kuma maƙasƙanta da talakawa nune wato nice asalin gidan zamansu. Hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, yushsharu al-mutakabbiruna yawm al-qiyamati amsalan suf, ranar kiyama ay amsalan zarab ay azuf, ranar kiyama za a tayar da masu girman kai kamar yadda kake gani wato ɗan ƙwaya, kamar yadda kake gani ƙwayar haki, haka mutum zai tashi ranar kiyama. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, fi suwarin bijar, cikakkiyar halittar ɗan adam take, amma Allah ya maida shi ƙarfi kamar kiyashi, yarshahu dunya min kulli maka, ƙasƙanin shi ya lulluɓe su ta ko ta ina, mutane suna ganin su suna hango su, ya ka zama kamar haka, su wane da wane, su wane da wane, Allah ya maida su maƙasƙanta, sai ya za a iya tattake su a filin kiyama, fa yusaquna ila sijnin fi jahannama yuqalu lahu dhulal, sai a kora su zuwa wani kurkuku da Allah ya tanadar a cikin jahannama, sunan kurkukun dhulal, inda za a ajiye masu girman kai. Ma'anar dhulal daga al-Iblaahi shi ne mutum ya ma fidda rai cewa zai fita, wani kurkuku ne da in ka riga ka shiga kai kanka kana jin cewa ka samu gidan zama ba ranar fita, sai da nan aka sa ka a nan to ɗaure rai da rai, a nan za a jefa su kuma a cikin wuta, ko da za a ɓoye kurkukun ka fita ba a cikin wuta take, to a cikin wuta amma kuma a kurkukun cikin wuta shi ne inda Allah zai nema masu ji da girman kai. Sannan kuma za a rika tattaro dukkan duniya da tsiwa da ƙazanta da wasu ɗin ƴan wuta duka ne aka rika tarawa, zai rika gangarowa yana shigowa cikin wannan kurkuku, shi ne abin da za a rika ciyar da su da shi. Allah ka sani. Annabi kuma ya ce, ya rawaito hadisi daga Jabir bin Abdullah, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ba ni ba mai girman kai, yace inna min ahaddithu ilayya wa akhrajtu min majlis al-yawm al-qiyamati ahasibu al-aqla, wa an tadam qawlan kuma wa da za su zama su samu wuri kusa da ni su zauna a ranar kiyama shine wadanda suke da kyawawan tafiyi, sai wa inna ahaddathu ilayya wa an tadam qawlan daga cikin wa akhrajtu min majlis al-yawm al-qiyama kuma waɗanda za su yi nesa nesa da ni a ranar kiyama, asarkaru wal mutashaddidu wal mutafayyidu, yace shi ne da asarkaru masu yawan tsoro அன்புக்கு செலுத்திட்டு மசிய வச்சு போய்வான். அன்புக்கு செலுத்திட்டு மசிய வச்சு சாதிக்கிறார்கள். மாணர் அத்தற்காவது சூரிய மசியவும் மகனாக சுவா எழுதுவார் என்பது தந்தையுடைய பிரதிஷ்டி யாமத்தா கதம் எப்படி கைதான் அவனுடைய சூழ்ச்சி அன்புக்கு செலுத்திட்டு சூரிய மாசு சக்கள் கூடாது சாப்பாட்டியாச்சுக்கு போய் பேசிக்கொள்ள za ka ji daga cikin ladabin da suke karantar da almajiransu cikin abin da nuna da zamu gada shi ne suna yawan tsawatarwa da mutane da almajiransu a kan kabuci girman kai kabuci nuna kafisa kabuci nuna cewa kai wani ne alimatu fahimta tun jirgin shu'abun kima ya rawaito daga hakimul nasam yana cewa asalin saƙon Allah tushensa abubuwa guda uku ne su ne kamgannin sarkin saƙon Allah duk wani saƙon Allah yana jin ƙarƙashin waɗannan tushen saƙon Allah a duniyar guda uku da ya ce da girman kai da hasada da ra'ayi waɗannan su ne tushen kowane laifi a duniya duk abin da ka ga mutum ya yi mummuna to ko dai girman kai ne ya sa shi ko hasada ce ta sa shi ko kwaɗayi ne ya sa shi sai shi kuma da su aka fara saɓawa Allah Iblis ya fara saɓawa Allah saboda aba wa sakbara annabi Adam wa asa Adamu rabbahu fa gawa shi ya yi laifi na biyu ta hanyar kwaɗayi an ce da shi hal adulluka ala shajaratil mulki wa mulkin la yabla sai ya yarda da abin da shaitani ya ce masa saboda yana kwaɗayi ya samu abinda Iblis ya gaya masa wannan kwaɗayin sai ya jurma shi sai ya jawo masa sanadiyar da ya rasa aljanna gaba ɗayan ta shi yasa duk wanda yake wani sako na sha'awa har kwaɗayin kwaɗayi ya sa shi sha'awar sha'awar rai da abinda mutum ya ci haram ya yi duk abinda mutum sai iya lalumowa na haram don ya ji daɗi wannan ayyuka kwaɗayi ya jawo masa sai kuma hasara shi ne abinda zai sa a sanadiyar wane kar ya zama ka za ka kashe shi a sanadiyar kuɗin wane don ka kwata ka kashe shi duk abinda ka ga an yi kisan kai gadi duk asara ce ta jawo duk abinda ka ga an yi sata asara ce ta jawo sai kuma kwaɗayi to shi ne yake cewa tushen laifuka a duniya waɗannan abubuwa guda uku to girman kai shi ne na farko duk ma aka cinya a cikin littafinsa a tawadu'ul mu'min ya rawaito daga al-ahnaf ibn qais yana cewa ajaban liba ajaban ibn adam ya takabbaru wa karkara da min majar al-qawm marrat shi abun mamaki ne ma akan dan adam idan yana da hankali ya auna kansa ya daga ina ya fito haka ta wata dan adam ne jin kai ba yace wanda ya fito daga mafakar ta kan sau biyu sai ka aika ka dena abun da zai jin kai الحقل الفصل يجي سواها إن أقواما جعلوا لفرة في قلوبهم شفرة في قلوبهم وتواضع في ثيابهم أقول لك أن الله يجي فأنا دانا من كمنا دجل من كي سوفي دجل من كي دجينا ينفاق السبري عن شكل سوشيان أقول لك في من كي ينا شكل سوشيان أما ينا كستان كنت جوتو مع أتفاقه أقول لك شكل أقوى مريفا بيدا كومي أما جل من كي تشكل سوشيان ya ji ta aika da wannan ya fi kowa muni gara ba wanda yake da abin girman kai da girman kan da shi ya dan dana amma kai baka da komai ne sai girman kai da kita da sarfan za baka ce a nan ba can ma ba za a yi da kai ba shehu al-islam sai ya ce istidaa siratal mustaqim yana kan tu daga abu usman al-naysaburi yana cewa ma taraka ahadun shay'an min as-sunnati ما ترك احد شيئا من السنه الا لكبر في نفسه دي كنا بقى اجا في حديث من زمان الله sallallahu alaihi wasallam yake kan aiki girman kai da amma kuma ne kana gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma karfin na ai ana ce manzon Allah sai zaka akura da maka yace amma duk wanda yake shi za a kawo hadisi sai ya dora maganar wani to ai girman kai ne da yake aiki gani manzon Allah bai so sa har ba sai ka ga ya mana bari kin karbar hadisin ka shi yake nuna mana cewa kana girman kai wani daga cikin sarakuna da ake ce masa al-muhallal ibn abi sufra ya fito yana ci da kasai ta sai wuce gaban babban malamin nan malik ibn dina yana tafiya ana raka shi ana masa kaki ana masa kirari yana wata irin tafiya ta kasai ta ya isa a cikin sarauta da mulki kasar wannan habar malam idan ka taba masu dinna in ka ga mutum kawai yana tafiya kai kanka shi kansa za ka iya auna mata me yake ci yanzu a ranka musamman abubuwa guda uku ka kira irin na hadawa a gaban sarki da jiniya irin ta escort a gaban ɗan siyasa masu mulki da kuma irin kafarorin nan irin naku a gaban malamin sarki wannan da gaske duk wanda bai yi hankali ba irin wannan abin sai ya sa wa mutum girman kai saboda akwai malamin da ya san ƙarya ya ce ni kuma ana masa kafara kuma yana ƙarawa akwai malamin da ya san abin da yake faɗa ba daidai ba ne amma shi duk ya yi magana sai an ce Allah akwai malamin da in ba ya zama akbar ba sai ya kirkiro abin da dole sai an ce saboda Allahu Akbar din a daidai lokacin da ake faɗa ba ana girma ba Allah bari ana girma ma shi shi saboda abin da ya faɗa ne yake nuna ajin sa za ka sanya ko a faɗa domin in ba a faɗa ba ka bar ba a ci dashi ba ka ga yanzu Allahu Akbar din ba Allahu ne aka bar shi ne aka bar din na ka ku gani haka din da yake cikin wannan haka kuma masu mulki a lokacin da suke ji cewa suna cikin takama da mulkinsu irin wannan abin shi ne ma'anan al-kibr ko al-kibriya ko al-istikbar to shi ne wannan sarkin ya fito yana cikin irin wannan sai ma da kuma dina da ganci ya ce amma alinta annaha mishyatu annaha mishyatu yakrahu Allahu illa bayna shaffayn kiran da dade ki wannan tafiyar da kake yi din shin ko baka sani bane cewa Allah baya son ka Allah baya so a yi irin wannan tafiya sai idan a wurin jihadi ne don ka nuna wa kafirai karfi musulunci amma ba ka kin kanta a cikin musulmi kana nuna mana ne za ka nuna mana sai Abu Hamad ya ce musa amma tarihi ne baka sani waye bane kai ya taɓa malar sai malar ce masa bala na san ka mana kwale ne da yace kai din nan ne a wani kamun sifatin nahira wa a tsiri ka sifatin kamira wa an tafi na bai mai zahiri da tahlil wal hadith kai din nan ne wanda farkon ka ka samu ruwan nan ne wanda kai ne ka mutum ma ba ya so ka kai kai ne wanda karshen ka zai zama bushe ne wani dole sai an bude ka don kakkar mutane wani kai ne kuma wanda a yanzu haka ake sa akwai kazanta inda za a buɗe da za ka so a buɗe a gani ba kuma yanzu aka kafto da shi kana tafiya sai sai wani ne da lalle ka sai mu a ne shi abu da dai shi ba ka ne da kai ban kai Allah sai ne girman kai aka fita shi uku kamar yadda Ibn Hajar al-Haytham yake faɗa a cikin kitabun Zawajir yace girman kai wa Allah shi ne kashi na farko irin girman kan kafirai kenan irin wanda Iblis ya yi irin wanda Fir'aun ya yi da sauransu girman kai kashi na biyu shi ne girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su Abu Jahal da ɗan uwansa suka yi suke cewa a basharan minna wahidan nan tabi ku yanzu mutum ɗaya kawai ya tashi kawai sai da tashi zuci irin wanda annabawa mutanen su suka rinka ce da jini ما نراك إلا بشرا مثلك كما قلت وما نراك تبعك إلا الذين هم أرادل وبادي الله mutane ba ta santa mun wasu suke jin ka da a ce manyan mutane ka ta sunan suke tare da kai da sai a ce abun kirki ne wannan ake ban kai ne dawa sai kuma kirma kai ne mutane waɗannan yadda kake ce a matakansu kowanne da yana da haƙari amma mafi girma shi ne girman kai wa Allah shi ne a dawo maka aya ta ki cewa ba isa a ce maka Allah ya ce a ce da kai kana cikin wani abu ta ce wani ka ji tsoron Allah sai da mutum ya ba ce ya za ka ce ji tsoron Allah wa idza qila laka ittaqillaha akhadhat al-izza daidai lokacin da aka ce ka ji tsoron Allah shi kuma sun ji ya zama wani sai da zaka zama wani an ce Allah to a lokacin da ya kamata ku ka ji tsina ko ba za ka bari da ka mata kai na da shi to wannan shi ne girman kai wa Allah shi girman kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana wani abu a ce manzon Allah ya san ya kamata kai na da shi ko ba za ka tsina sai da ba girman kai a ciki sai dai kaurin kai na haka ana fahimta sai kuma girman kai wa sauran mutane me yake jawo girman kai abubuwan da suke jawo girman kai na farko kafirci da kuma raunin imani idan mutum yana da raunin imani ko da musulmi ne to yana iya zama dalilin da zai zama mai girman kai ballan da wasu kuma wanda bai da imani wani sarki da ake ce masa Jamala ibn al-Aykam sarki ne daga Gaza da ya shigo sai shigo Dimashq sai ya zo kasuwa tare da jama'a irin shi baƙo ne ya zo da jama'ar sa sun musulunta amma shi ma ba sarki ne da matsayinsa yana cikin tafiya yana cikin tafiya lokacin kuma an saka shi ne sabisa sai ya kasa wani talaka a kasuwa kuma talakar ya gane da kan jayyar naka ka san wasu mutane akwai za su yana kasa shi sai tashi sai sai gawa masa mali irin mutane kawai banne da ba sa wasa da na zo ta da wani babban jigar sai sai ka kasa da sa ya ga bai nuna wani abu sai tashi gawa masa mali a wasu tarihi sai shi ya kace a ai na akwai doka da kuma za a yi sai dai a je gaban gwamna a fahimta gwamnan kuma shi ne abu da bai da aka dubin jana sai aka zo gansa sai a wani ne wanda na musulun sannan sai lalle ni ne kuma sarkin ka zan kace a wannan talakan banzan ya mare ni sai ta aka tashi karam haka dole a kunye kasa kai a kace a har yi kamar sun ce ai alkawari ne abin da kai shi ne zama har ba ka kawai yin hudu da kai da shi kuma mutum mutane ne ai za ka zai ka tashi karama abin da yawa daidai ba ne za ka yanzu abin da za a yi shi ne karama ba da ka ita a wannan wanda ya ka sai ce to a yi ta hannu hannun da ya ma ne bai kamata ya ci gaba da nawa ya ce a wannan kuma ta ce amma malin ka kan bai kai a yanzu hannu sai ce an ba ka musulunci da ya rita ya koma ki kafar girman kai ne da ya ce shi ba a isa a yi hukuncin musulunci a kan gaba ina fata ana fahimta kun fata ya gani hukuncin musulunci ya kasa ba irinsa wannan ba shi ne girman kan ba to irin wanda yana ce sa mutum ya ma bar musulunci gara wancan ma ya fita nasa ko wanda ya zauna yana ta wahala a cikin musulunci alhali shi kafin ne bai ma ta fita saboda duk wanda ya ki abin da Allah ya saukar a ransa ذلك بأنه كره ما أنزل الله فأسقط أعماله شيء ترى بكل هذا أبو النبي من سجاو من كل شيء التفاق وتم يرث يوم جيد الفهد الفهد إذا كشنالي الفهد إذا ريش الفهد إذا لون الفهد الفهد إذا شيء تنزل مع سكتي وشيء تنزل سكتي الفهد إذا تنزل شيء الفهد إذا كبيرة بفهم ذلك سجاو الفهد to wannan yana daga cikin abin da yake dawo cikin girman kai idan kana cewa wani abu da Allah ya ba kai kudin shiyar ne saura ba ka da irin sa don haka za ka yi na su a kai to wannan yana ɗaya daga cikin musabbabin girman kai don haka kai ɗanci a ranka cewa duk wani abin da Allah ya baka to ya ba wasu ma ba sai ka ɗaya bayar ba za ka kar wannan abin ya sa ka rinka jin samuwa don su saboda shi kana sawa a ranka cewa kai tunda kana da abu kaza to ka zama ka fi kowa to ka tsora wa kanka rigar girman kai kuma ka fi da shi. Abu na uku shi ne ya ce fa'ili ala al-kai shi ne kare ta cikin cewa kai fa kana da wata falala sauran mutane suna lower class kai kana su ne dan first class an gane su su ne na musamman kana fara cikin wannan to zai shigar da kai kuma za ka girma. Shi yasa da yawa daga cikin magabata suke cewa ka fa bika ni da cikin ne an tara na ka fasalan alaman biyar ku ka shiga cikin layin girman kai daga lokacin da ka fara jin wanda yake kasanta kafin shi ba wanda yake saman ka wanda yake daidai ba daga ta fara jin cewa wanda yake kasanta kai kafin shi to ka shiga cikin layin girman kai. Idan na ce kasanta ina nufi ma'aikaci a ƙarƙashinka ina nufi dan ƙorarro da zai zai aiki a gonarka ina nufi nufin da zai zai yi a gidanka ina nufi fakarikin da za ka ba shi gyara ina nufi wanda za ka zo ka tsaya kai ka kunna hinci shi yana ƙara maka iska a bota duk irin waɗannan mutane kake gani suna maka hidima ne ko daga lokacin da ka fara jin kai ka fi shi to ka shiga cikin haddin girman kai. Saboda duk wani mutum a duniya da ka gaji nan ka ɗauka kai da shi iri ɗaya ne dama ce Allah ya baka yau ɓacewa a hannun wani wani ya baka yanzu kai ma zai iya ɓacewa a hannunka ya ba wani. Na haka ana gane in za ka guji girman kai to ka fara cewa duk duniya ba wanda ka fi kanka iri ɗaya ne to ka fara ce kai ma nan ne su almajirai ne ba ka kafa ƙarfin almajirai almajiri ba zai hannu da kai ba sai wa wace ce ba za a zo kusa da kai ba sai ba wanda zai iya baka kaza daga lokacin da ka fara jin cewa na kasa da kai ka fi shi daga lokacin da ka fara jin cewa ba za ka iya zama da wani a tsere a kan kujera ba sai dai kai kana kama shi yana kasa to wannan ka shiga cikin haɗin jin don kai ko kai waye ko kome matsayi na idan kai dubu ya ka wani zai zauna a kasa kai ka zauna a sama saboda wani dalili na wata martaba sai aka yi hakan amma kai ba kana ji ne saboda ka fi shi ko aka yi ya zama dole bane to wannan babu ne shi amma daga lokacin da kake ji to sai ka dole kai saka zauna a sama kowa ne zai zauna a kasa to ka shiga cikin hakkin girman kai jama'a kuna fahimta da kyau suka ce marra a annahu kairun min ghayrihi faqad istakbar duk wanda yake cewa ya kuwa ne alheri ko ta kawa shi fanni yake ka kuwa ne ta kawa a ga wanda ya san bai ta kawa sai wa kana cinta da inda aka ramu in da Allah ya aka su ai awa ce ko ko kaje an yi na kuwa ne ta kawa to ka shiga cikin girman kai waye ga ya maka fala ta zaku an fusa ku wa a'lamu bi man ittaqa ai Allah ne zai nuna wani cewa da ya kuwa ne tsoron Allah. Sababi na uku da yake dawon girman kai shi ne mutum ya rinka ƙoƙarin yi wa kansa ciko. Asalin girman kai ciwo ne na ƙasƙanci sai mutum ya rinka ji cewa shi bai cika ba sai ya yi abu kaza. To wannan ciwon idan ya samu mutum shi ne ma'anar marabu a shuhuru min nan. Duk wanda yake da girman kai yana da irin wani. Saboda kullum ne ya nemi ya rika yi wa kansa ƙari da ciko saboda ya ɗauka in bai haka ba za ku daina shi saboda ya ɗauka idan ba wannan abin shi makasakanci ne don haka bari ya samu wa kansa ai ciwo ne in dai kana ji cewa kansa ba ka bukatar sai ka nuna ka isan kai amma in kana jin ba ka isa ba dole sai ka rika nuna wa mutane to a wani mutane kuma kawai ganin ka kake kawai fanko kai ne kake ganin kai wani ne su ɗauke ka akwai maslaha a wurinka za su maka wannan abu ne don wannan maslaha in kudin ka ne in mulkin ka ne in ba ci ce daga ran da ba wannan abu ba za su sake ganin ka da mutunci kuma suna ban kudin da kake ba su ganin ka da wannan girma. Abu na biyar da yake jawa shi ne wata cuta a zuciya da ake ce mata nafsiyya in ya ce narcissism duk mutumin da ya zama narcissist duk mutumin da ya zama dominiyarin duk mutumin da ya zama authoritarian shi ne mutumin da shi ba wanda zai zo da shi shi ne mutumin da yake ganin kowa da ya tabbata shi kuma in an zo magana magana sa ka yi ta ce karshe to duk wanda bai jira a yi sa ba daidai ba kuma yake tsananin son kanta akan kowa wannan ma yana da ciwon girman kai yana daga cikin asbab amma cuta ce a cikin kwakwalwar mutum ko a zuciyarsa da take sa ya rinka jin cewa duk abin da yake hannu wasu bai kai abin da yake wurin sa kuma duk abin da ya faɗa shi ne daidai abin da kowa ya faɗa shi ne daidai ba kuma shi da ba za a iya masa gyara ba idan ana so ka auna bari in ba ku abin amma a takaice don Allah a matsayin ka na musulmi domin ka ji wannan abin da kake magana kake na girmin kai kar ka je ka fara cikin tankon shaitan ka fara takara da Allah girman kai takara da Allah Allah ko ya fi ƙarfin ka ya fi ƙarfin waɗanda suka fi ƙarfin ka a baya waɗanda suka fi ƙarfin ka sun taɓa ba su ji daɗin ba kar ka ce za ka taɓa ni idan ka lura da cewa kana jin mutane kai na gaba ne su ne a ƙasa kai ne a sama saboda kujerar da kake kai saboda ƙabila saboda ƙasar da kake je saboda iliminka saboda dukiyarka saboda wani matsayinka kai ka fi sauran mutane to kana da tattar girman kai idan kana ji cewa kai yanzu duk wani abin da yake na gaskiya sai dai a ji a wurin ka ba a ji a wurin wani ba sannan kai za ka iya gaya wa kowa gaskiya amma kai ba ka sai a gaya maka gaskiya ba kuma idan aka zo gaya maka sai ka san yadda za ka yi duk kauce ka nuna cewa kai ba daidai kai ko da ka yarda a ranka ba daidai kin bane amma kar a sashi a ce an maka wani ne sai ka juya kana da cikin birnin kai idan kana ji cewa akwai wurin da za a je wanda kai ba wurin irin zuwan ka bane sai dai irin suwa ne da suwa ne kai ka fi karfin ka je irin wurin ka ka fi karfin ka kwanta a wurin ka ka fi karfin ka shiga mota ka za ko babar ka ka fi karfin ka ce yanzu a gani ni da riga iri ka za sai dai irin suwa ne kuna fahimta da kyau in dai kana ji cewa ka fi karfi ne to kana da cikin girman kai saboda wannan abin da yanzu Allah ya ba ka kai alƙalami da shi ya zai ci gaba da zama ba kenan kana nuna wa Allah sai ce ci ne baka ya canza a kai sannan kana nuna cewa Allah ba da kake sarki da yayi haka ya ba wani kasa da haka kai kuma ya ba ka sama da haka cancan karka ce ka sa aka ba ka ba wai ka sai kar Allah shi ne abin da ya gana ma ba dama kai ka sai kamata a mata to kana da cutar girman kai jama'a ina fahimta idan kana so ka auna kanka akan wannan kawai ka lura da yaya idan kai kuskure ne ma ga yaran kana karɓa ka lura da wannan da idan kai kuskure kana iya fitowa daga baya ka ce abu kaza da na faɗa kuskure ne idan kai malami ne za ka iya haka shi idan wani ya zo ya so kai ka akan wani abu kaza za ka iya hakuri ba tare da kai ka zo ka kare ya zama mutuncin ka ne kake karewa ba wai addini ba kuma da ta hango a dawo ne da girman kai ta yadda kai personality ka ba wata a kafa ba idan addini ne ke wa wannan daban amma kai 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 ka ba ita a kafa ka ba sai an ci ka to wannan yana daga cikin cutar girman kai kuna fahimta da kyau idan kana matsayin ofisa wasu suna karkashin ka baka isa ka sa hannu da su ba ba su isa su sa hannu da kai su ci abinci ba saboda su ba su isa ba ba su isa su zauna da kai a kan kujera ba ba ka ci isa a yi musabaha da su ba kana da cutar girman kai saboda duk wannan abin da muka faɗa yanzu wani yana ci a ransa ni ne haka to a daidai lokacin su maka suna da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kai kanka inda za ka je kusa da shi in ba da wata alfarma wata kan ba ka isa ka yi hannu to kuma ya yi hannu da wanda bai kai ka ba ya yi hannu da wanda yake cikin mafi ƙasƙanci talauci kuma ya zauna ya ci abinci da shi baka taɓa jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ware wani da zai yi wani abu da shi ba saboda shi makasanta ne kuna fahimta da su akwai mutumin da shi wannan takun hannunsa ba wanda yake hannu da shi ɗan sa na cikin zama ba zai taɓa iya ba shi saboda ya fi ƙarfin haka sai za a rena shi na ga maka faɗa hannu yana sa a rena mutum to duk wanda ya fara jin daga irin wannan abu in ina yawan fafuta da hannu zai sa a rena idan ina zama cikin mutane kuna tsira zai sa a rena idan ina shiga cikin irin abun hawa kaza zai sa a rena akwai mutumin da larabci da Allah saboda tsananin girman kai kawai zai iya fayyaci ba shi saboda ya saba hawa jirgin sakka kan yi shiga economy a gani shi a ce yau su ne a economy to gara za su yi ci ba shi wannan shi ne girman kai ɗin kai idan Allah ya kai ka matsayi sai kai yi bayan su bane amma kai ba ka kai ba kuma kana ce ka fi ƙarfin waɗancan kai ko kana da halin ba idan kana da class saboda kai a ranka ka fi ƙarfin economy ne to ka fi cin hakan girman kai kuna fahimta a ce kana da mota sai wani ya ce ya baka hau motar haya baka ce motar haya ni din saboda kana ce ka fi ƙarfi ne ka fi da hakan girman kai idan Allah ya so ne maka ne sai baka hau ba sai ka hau motar ka kai yi wa cike amma ka fi ƙarfi ƙarfin masu hawa motar haya kuna fahimtar wannan wannan ni'imar Allah ce ka ci yadda kake so Allah ne ya baka amma idan kana ce ka fi ƙarfin wancan ne to shi ne ka fi da cikin hakan girman kai ko da aka bude ne har da jibbare da take saboda kan gane da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko da gurgudun ƙwayar zarra ko da ba ki karin cin ba kun da sai yasa ka ji kasuwa da tashi da cikin hakki na yi da cikin jami'a ka man kana so ka bi cikin ne ka lo zarra sun yi cikin ba wanda zai shiga aljanna matukar a cikin zuciyarsa ko da dai ba ba a cikin ransa akwai gurgurdun ƙwayar zarra yana ci shi ya isa ba zai shiga aljanna saboda aljanna ba ta waɗanda suka isa ba ce alfarmar Allah shi zai ba wanda ya ga dama za ka in kai ka isa ba za a fita shi san bangan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda yake shiga aljanna don shi kansa ko don aikin sa sai idan Allah ne ya ga dama ya tausaya masa da rahama aka ce har kai yake hadda ba ko mutum da shi girman kansa yana jin nan kantar ma fa za a dai lallaba ne to a tabbatar da Allah bai da wani abin da yake ce ta malamai suka ce alamomin da suke nuna alamar girman kai kin karɓar gaskiya rena mutane tafiya a cikin kasaita isbabin tufafi suna jan ƙasa saboda mutum ya isa wanda yana daga cikin abu mutum shi da mutum ya saka tufafinsa yana ja saboda shi bai isa ba a ce tufafinsa ya tsaye a ya ba ƙarfin haka mutumin da yake isbabin kawai ya saka tufafinsa yana jan ƙasa ba tare da cin wani abu irin wannan ba wannan taurin kai ne amma wanda ya saki tufafinsa yana jan ƙasa saboda nuna isa domin matsayinsa ne haka wannan girman kai ne ku fahimci bambanci da kyau ku kuma wani bambanci tsakanin taurin kai da girman kai taurin kai shi ne manzon Allah ta salama ya ce a yi kaza sai da kai ba amma barka tun cewa wurin kai ka fi ƙarfi ne amma kana cin cewa kai ka fi ƙarfi ne to ga irin hadisanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace talatatul la yanzuru Allahu ilayhim yawm al-qiyamah akwai mutum duk da Allah ba zai kalle shi ba a ranar kiyama kallo ba wala yusakkihum Allah ba zai sarkake su daga nan jinin suka zo da shi duk abin da suka zo da shi za a ce tare da kayan wala hum adabun alim kuma suna da azaba mai radadi mutum na farko shi ne al-musli wannan yake sakin tufafin sa da nuna girman kai a cikin Bukhari wannan hadisin Abu Lahab Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man jarra sawbahu ko yana duk wanda ya ja tufafin sa a ƙasa saboda nuna isara a kasan ka wallahi wani lokaci idan irin duwakin din nan da kake nuna wa na wajen su sa ni ina ganin yadda suke tafiya da yadda kake ganin alamar kasan ka ana ran su kushe-kushe ana musu kira ne ana gyara musu tufafi yadda kake ganin suke ci mutane suna fasuwa a ƙasa su suna tafiya a ciki wallahi suna tusiya musu ne suna da irin wannan haɗi suna tusiya musu wallahi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ƙwayar zarra jirgin kanta yake ba za ka shiga aljanna yanzu wannan abin da mutum yake ke girman zarra ba hakikin da Allah yake ko kwayan sarar hakikin da kake da hidin musu ko yake na yi cikin janna akwai wanda yake sanar da Allah yake magana yake za a canza to da aka tabbata sai haka kuma ya ma kin tana wannan hadisin amma shi ya fi karfin kalmar mu da shi sai dai ba a ka shi kuma yana sana shi wani ba ila Allah yanzu mutum a daidai da yake da cewa shi ba wani sai ne da shi sarki ne sun kuma bayi to ne ne ke nuna duk sarakuna a duniya inda da irin namu kowane sarki yana ta da hannu ana hannu da shi duk duniya inda da sarakuna na ajamawa su ne kaɗai ba za a iya hannu da su ba saboda sun fi ƙarfi kuma wannan ku da sun da a kashe mu su wanda ku ji ne shi kuma malami ne mai hannu da almajirai ku ce da ta 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 da ne shi ma wani mutane amma da sallallahu alaihi wasallam shi ma yana hannu da mutane kuma ba wanda yake ni kira ma sai ta faɗuwa a gaban ka su sun bi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ne zai sa mutum ya kai kansa cikin halaka kai saboda dalili na al'ada tabbata da wanda ka ta kai mutum ba shi ka kai ana maka mutumin da a wurin gwamnati yana da cikin shi ana da wani zargin da ma ba ko ba ka da wani cikin ma a cikin shi a ba mutum yana cikin da wani kafin idan muna cikin wannan karatu tsakani da Allah ku da kai na halin ku ba da wani mutumi ba ka sai dan ka kai ka ci kafar da kai a cikin kan ka rika dauka wa kan hankalin mai jin gan kowa ka rinka zuwa akan kai kanka ya za ka yi kai ka ja na rage da wanda ne da yake hannun sa ba da kowani cikin ba duk wanda ya yake da cikin kawai ne jara duk wanda ya yake da cikin ne jara Allah jara ne idan ana magana a saman ta da aljanna ta ba wa hannu ta ba mu gani ya ta bace wannan don dai Allah ya ce da zaka shiga aljanna ka tunda mu gani ya ta ce ya ce man taka kai da mu sai ya la lan min billah ilayhi wa ilayhi al-qiyama duk wanda ya ta kafin ta da nuna girman kai da ita Allah ba zai dubo shi ba a ranar kiyama amma ba ka ce ya rasulullah inna ahada shikkan thawbi wa shikkan illa al-ata ahada yace ni fa ta fi na idan da daura ta san ta dare suke daurawa yace sai sai wanda inda na daura sai kaga yana zabewa yana sarkata sai dai kina kokarin ta suna saki jara sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake kai ba da cikin wanda suke da girman kai ba ka fata shi wannan wani shi yana jiki a kan gari da yawa yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai yayi tunan ka abu da kuma wannan da kuma ta cikin ka fara ka shi cikin wannan duk da kai ake yi sannan shi Abu Bakar bai yake da yake ina dagawa su dan naci sai kana daga nata sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shaidar da ya kawo a tafan sa akwai wannan shaidar bai ce nastu ku ba ka ci ba Abu Bakar ka da wani kai da kanka sallar da dukkan sai da ya hanta da wannan ka ce kai ma na ka da wannan kuna magana akan tabbatarwa ta dace idan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kuma da yin cikin bayani sai da ma'arifin da yake kisara ne min al-quwwa la tusfi ka da yace wa kana wani mutum Allah ya yi shi da shi ya sa tufafi da ya ga ya fita yana can kasa kai sai Allah ya ce ka kafi hadin shi yace ba ku yi da tantan fil ardi ila yawmil qiyamah ya ci gaba da nitsewa a cikin kasa kuma hata nan ya mutu ci gaba da nitsewa Allah ce kasa ci gaba da kafiyar sa yana daga cikin abin da ke nuna alamar girman kai shi da azu a shi da azu da kuma sha da azu ita ce wannan da kyau akwai wata da shi dan gani shi dan gani shi bayan da zai ci abu da dama shi kuma sai ya dauka da hagu din din sha da dauka da hagu idan ruwa ya sha da dama amma din ban ba ce wannan da hagu yake sha sai ya yi to ba da su من قال الله صلى الله عليه وسلم يا جوش وحديث لا أشكو سنيد المسلم سيدان المسلم لا أشكو لأبو صلى الله عليه وسلم قلت يا جوش أشكو لأمام سيدان جانبين من المسلم لا أشكو لأمام أشكو لأمام أشكو لأمام أشكو لأمام من قال الله صلى الله عليه وسلم سيدان المسلم لا أشكو لأمام أشكو لأمام أشكو كان الله سكته النبي صلى الله عليه وسلم ما منع عن كل شيء دون وجهك يا أخي فما رأى أحد لا فيه تين جن قال الله صلى الله عليه وسلم بساتي في أنك علمت كما هني بدنيا ما يكون بدنيا هذا من أبواب الدنيا إن كان الله سكته كان الله سكته ثم في الله يعلم شيء هني دار ya aka haranta mishi shi ne kwata kwata kamar yadda muka ce idan girman kai ya kawo sun ya kawo shi sai ana sai shi zuciya ba zai sabi imani ba shi ma nan da girman kai ne ya ba zai ci da dama ba sai aka haranta maka ci da dama kuma har haba abin da zamu ta kallon kan shi ya ku lokaci ya ce abubuwan da suke da kwanci da girman kai ko da wani ya lanka girman kai ne da girman kai da su ba dai shi ɗan na hasu ya kuma isi na shi ne girma mafi girma makai da bana girman kai da bana girma makai addini ne girman kai kuma laifi ne girma makai shi ne wato kai sai girman makai ke da ya haka su ba ka mutunci da haka su ba da girma ka kuma hau ita wata wannan shi ne girma makai bambancin da ke tsakanin su shi ne wannan ɗaukaka ce ta addini ko kuma ta rayuwa da Allah ya ba ka sai ka yi girma ka ka yi abin da zai sa a yi respectin ɗinka kar ka yi abin da zai sa a rena ko a rena office ɗinka ko a rena profession ɗinka kalike shi ne sai kama to Allah yana son duk wanda ya ba shi abu ne yake da kyau wannan girma ba kai ka shi ne girma kai kuna fahimta da kyau duk ya ba ba kar ka bari wani ya ci ma su a kwaya da yadda ake so kar ka bari wani ya wulaka ka girma kai kar ka bari wani ya kasantar da kai a inda kake da daraja wannan kai ke mutunci ka da daraja wannan yana da kyau a cikin don Allah ba ya son mutum ya zama mai rauni al'ali kuma yana da damar da zai nuna kuma ta da musulmi a ko'ina al-mu'minu qawi khairu wa a'budu Allah min al-mu'minu sa'i Allah ba ya son mutum mai rauni ko an yi da ya jarka la ko ya jaje ka fa kai ke mutunci ka wannan shi sanin girma makai ne ba girman kai in ban ciwa abu na biyu shi ne wayo abu na biyu shi ne yin cin moriyar abin na Allah yana da tafa da shi wanda ma ba girma ba je mai kai Allah yana so idan ya maka ni'ima da ta alamar ni'ima a gare ka kar gari ne ya rabu da girman kai sai ka daina sarrafa da ke yace da samu ka daina hawa ka tsara shi da samu ka daina shiga gidan da ya dace ka samu kadai da duk abin da zaka yi wannan duka suna cikin wa amma bi ne na tsira duka ba kuma ka fada labari da nan ba ko kai rima ba da niyya cikin kai ba wannan duka ya halatta na ba ta amsa yin ka ya ayyu hannasu ibinna man tika sayyi wa dukina in kulli shay wannan ba zai yi bane Allah ya ba mu hinne min kaza Allah ya sanar da mu abu kaza Allah ya ba mu arziki kaza wannan din dai ka faɗa don nuna hikimar da Allah ya baka ne idan shi ne mun ce ke yi ai Allah ya sani a cikin zuciya kuna fahimta wa a tahaddus bi ni'matillah shukr bi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bayan haka yana ɗaya daga cikin abin da hajjin mun kai ba shi ne wato siyana bin nas shi da mutum ya zama yana da tsari mutane ba su da tsari da mutane yana da tsari sai ne cewa ya cikin girman kai misali tsari a kan lokaci kana da lokaci kana da abubuwan da za ka zama zai ce sai ya ganta ka ce a'a kana da wani abin da yake wannan muhimmanci wani bakin kai ne kuna fahimtar wani siyanatin nan kana so in ka zo wuri ka sa kayanka da kyau kada za ka zauna a ƙasa da kowa zai zauna ya ka kwata kayanka dai ka zauna ka ce sai da shimfiɗi yana duk siyanatin nan kuna fahimta wannan saboda kai kana da tsafta wasu kuma ba ka da tsafta sai kana so ka kiyaye an kawo kwano a za ka ci abinci kowa yana ɗauka abu yana ci gida ke kai 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 kawo musu wannan siyanatin nan ma'anarsa shi ne tsarin rayuwarka yadda kake yi saboda ya zama kana tafiya a kan tsari wani bakin mun kai gari to da kar mutum ya yi kar mutum ya yi misconfusion a wata duka fara na da kin girman kai sai ya ɗauka duk mutum mai tsari yana da girman kai kuma in kira shi ba baya ɗaukan waya wani baki mai girman kai kuna fahimta ko da kai kira shi da kira ban mai yake yi sannan sai ka auna cewa yana cikin ruwan shigan musulunci in an kira wannan wani taka ɗauka haka ya fi ne in ka je gidan mutum kai sallama sai ki fitowa ya halatta da girman kai da abin shi ne a nan ne in ka je gidan mutum kai sallama ka ce wa ne kullu salat ka koma ba zan je ba da zan fitowa ya halatta Allah ya da Qur'ani ce wa in kila na zan je ruwa dan shi in an ce ka koma koma idan ka koma ba kai ne sai ke maka kuna da kan da ba ku ne na da kan sai ka ɗauka girman kai ya fito yana sauri kuma kuna so su fi yana duka sai an mutu sallama saboda kun kuna zaune a jirgin bishiya ba ku da abin da kuke yi in ga gaishe ku ba ku ce na su girman kai wannan tsani ne yana da abin da zai je ku ba ku da abin da zai tsaya a gaishe ku kuna mai ita Allah ya kyauta abin da muka fara ne Allah ya mu lada su sunan Allah ya kai mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.